الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يو لتنين شعب أيجوة رمضان جراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دقريف دل ثلاثين دقو ودتي دي دي دثلاثين جوة بقوي شكرا تدبو بيو دقو مشابيو za mu tashi tafsir a aya ta 95 a cikin 30 na tafsiri a cikin suratul an'am. Da farko ga tambayoyi. Wani ya ce, ina da tambaya, ni ce dai mijina ya bar ni shekara uku, ba zuwa ba aike ba ci ba sha har shekara uku, yana da mata biyu a wani garin, yanzu an aiko ya rasu, zan yi masa ta taba ne ko ba zan yi ba? Tunda bai sake ki ba, har yanzu kina matsayin matarsa, za ki masa ta taba kuma ki yafe masa abin da ya na shiga cikin haƙƙinki, don a ƙyale ki har wannan tsawon lokaci zalunci ne. Mutum in yi wata huɗu ba tare da iyalinsa ba, to mace tana da haƙƙi ta kai wajen alƙali, saboda haka ya tsayar da shi kan ko dai ya zo ya rike iyalinsa ko kuma a raba su. Idan ya bashi muhla gwargwadon ijtihadin da alƙali ya so, idan bai yi ba kuma shi kenan sai ya saki aura, sai ya ɓata a sai ya tilasta shi akan ya saki. Idan ya ƙi kuma alƙali ya ɓata aura. Daga faɗin Allah ta'ala, lilladhina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur, waɗanda suke ila'i tsiran tsawon ba za su kusanci iyalinsu ba, to za su saurara har za a saurare su har wato wata huɗu. Saboda haka wata huɗu ne aka ba mu mutum dama ya ƙorace ya bar iyalinsa haka. Idan ya wuce nan, to a wajen Malik za a tsayar da shi ko ya dawo ya riƙe iyalinsa ko kuma a raba auren. A wajen Imam Abu Hanifa auren ya riga ya ɓaci daga zarar wata huɗu ya riga ya wuce, ko da alƙali bai tsayar da shi ba. Amma abin nan mazhaban Malik ita ce a bar fatawa a nan kan cewar sai an mayar da al'amarin wajen alƙali. Don haka wannan, tunda ba a riga an ɓata auren ba, tana nan a matsayin matarsa. Saboda haka za ta yi masa takaba, sannan kuma ta nema masa gafara. Allah kan Allah ya yafe masa akan abin da ya yi na shiga haƙƙinta, ta yafe masa saboda tunanin irin kyakkyawan zaman da za aka yi. Allah maɗaukakin sarki kuma shi ne zai mata, wato zai ba ta lada na wannan haƙuri da ya fiya da ta yi. Ya halatta mutum ya ɗauki mace a babur, ko ya kai mutum gidan giya ko gidan mata. Ya halatta mutum ya kai arna coci ko ya ɗauko su, domin ni a caɓa nake yi. Wato idan mutum yana yin a sana'a, to lalle ya kiyaye iyakokin Allah. Yana daga cikin iyakokin Allah kan kada mutum ya taɓa wanda yake bata halatta a gare shi ba. Saboda haka kana yin a taɓa bai halatta ka rinka ɗaukan mace wadda take ajnabiya gare ka ba. Ba ƙanwarka ba, ba yarka ba, ba matarka ba, ba ƴarka ba, ba mahaifiyarka ba, ba gwaggwanka ba, ka ɗauki ta akan babur wanda yake wannan zai sa jikinku ya taɓa juna, ko ƙafafunta su taɓa jikinka, ko kuma ƙirjinta ya taɓa jikinka, wanda yake kuma wannan haramun ne. Kuma su kansu mata ɗin bai halatta ba su rinka hawa irin waɗannan baburan. Kuma shi yasa aka yi a daidaita sahu, domin mutane ya zamanto kan cewar mata an taimaka musu wajen bin ubangijinsu, sannan an samu tsafta a cikin al'ummarmu. Amma waɗansu suna ganin kan cewar ai yin haka wani abu ne daban, bayan kuma tsaftace al'umma ne. Amma waɗansu suka rinka tawaye akan yin haka, bayan karamarsu ce, karamarmu ce gabaki ɗaya, suturanmu ce, rufin asirinmu ne. Ya za ka so ka ga kai mahaifiyarka ko ƴarka ko ƙanwarka tana shiga cikin irin wannan hali, in ba larura ba? To Allah ya kawo mana wata mafita. Amma waɗansu mutane kuma ba ka su da, mutane sun haɗa kai, da yanzu an yaye wannan al'ada, wata zamanto mushkila ba a cikin al'umma, inda za a ga ana goyon mata wato a kan babur. Kuma yanzu gashi nan, yanzu wannan musibar da ta zo na sauka, dinnan akan babur in aka zo ana yi kaga sai ga kamar wato ba dai ma dariya ke ta amma sai ga kamar hukuma ce da abinda muka nema abinda aka ce mu yi shi dan Allah ba mu yi ba yanzu gashi nan mun zo muna yin abinda ana samu a cikin takura sanadiyar goye matan da muke akan babu abu na biyu kuma shine kamar ka kai mutun zuwa gidan giya bai halatta ka kai mutun zuwa gidan giya ba in ka san gidan giyan zai tafi amma in baka san can zai tafi ba ba ka da laifi baka da laifi tunda kai ba a ce maka sharadi bane idan zaka goyi mutun akan babur ka ce masa ina zaka je ya danganta shi abinda zai yi wannan baya kai abinda kake yi jinga aka yi da kai aiki aka yi da kai saboda haka zaka yi aikin ka akan neman halal din ka amma idan ka san cewar ga inda zai je to wannan bai halatta ba yayin da kai haka ka ce maka masa wajen sakon Allah kuma wannan kudin da kaci sai ya zama to kan cewar wannan kudin sai ya zama to kan cewa kai laifin sai shi wajen sako duk da yake akwai magana akan cewa shin kudin ya halatta ko bai halatta ba to idan mutum ya tsaya ya duba kan cewa jihar mun fakka ce to zai ce kudin ya halatta in kuma yace jihar ba mu jiha ce guda daya domin ainihin abin da kake yi shine ainihin sako din sai ya zama to shi kansa kudin shi ma bai halatta ba haka dalika kai kirista zuwa coci kai wanda ba musulmi ba zuwa coci shi ma wannan shine mazhabar a'immatu salata cewa bai halatta ba bai halatta mutum yayi dauki wanda ba musulmi bai kai shi wajen bautar sa domin yana daga cikin taimaka musu akan sabon Allah yana daga cikin karfafa su akan bata da suke yi bai halatta ba musulmi yayi haka ba wanda ya saba anan sai Imam Abu Hanifa yana ganin kan cewa jiha ce mun fakka cewa tunda an yi ikrarin su cewa su ahlul dhimma ne an yi ikrarin su su bauta dan haka dan mutum ya kai wajen bautar su babu komai amma wannan shine kai daga cikin malamai yake da wannan kaulin sauran malamai suna sabanin sa kuma wanda yake shine sahihi saboda haka yayin da kake irin wannan sana'a sai ka kiyaye da iyakokin Allah jalla wa ala duk mutumin da ya bar abu dan Allah Allah zai musanya masa da abin da yake shi alkhairi wannan yace bambanci tsakanin gafara da afwa bari na dauko maka maganar Al-Hafiz Ibn Kathir wanda kusan shine na gani wanda ya yi magana kyakkyawa wajen bambanta tsakanin abubuwan guda biyu al-maghfira gafara shine wato rufe zunubi shine rufe tasirin sa akan mutum ya zaman to kan cewa mummunan tasirin da zunubi yake kawowa bai samu mutum ba afwa ma'anarsa shine tsakanin mutum da Allah jalla wa ala cewa wato Allah madaukakin sarki ya yafa shi haƙƙinsa ya bar nasa haƙƙin ba zai yi mu'ahada ba zai yi uquba akan an taba masa haƙƙin ba zai intiqami ba zai yi uquba akan wato intiqami zahirin intiqami shine ramuwa to amma Allah ba ramuwa yake yi ba wato Allah ba zai yi uquba akan abin da ake ba wanda yake na janibin sa jalla wa ala to gafara kuwa shine abin da ke tsakanin bawa da halitta da kuma abin da ke tsakanin bawa da halitta Allah ya masa sutura ya zama to bai kunyata ba akan abin da ya yi ma Allah jalla wa ala sannan kuma Allah madaukakin sarki sannan Allah madaukakin sarki yayi masa isma ya kare shi ba zai sake fadawa cikin irin wannan ba saboda haka kun ga akwai gafara tana da ma'ana ƙari da abinda afwa take da shi domin ya daga cikin afuwa din ya zama to Allah ya mutum sutura tunda yana daga cikin ukubar Allah idan mutum yayi laifi ya toza masa asiri ya tozarta shi a cikin bayi to yayin da ya masa sutura yayi masa afuwa yana daga cikin afuwarsa to amma kari akan wannan kuma shine ya kare shi nan gaba ya zama to kan cewa ba zai sake komawa cikin irin wannan ba sai yana daga cikin gafara mummunan aƙibar da ke zuwa daga cikin zunubi kan cewa Allah ya masa sutura ba za su same shi ba inda kamar inda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas yana cewa shi zunubi yana da duhu a cikin zuciya da kuma baki a fuska da tawaya a cikin arziki da kiyayya a cikin zukatan bayan Allah wato zunubi yana sanya abubuwan nan guda hudu ya sanya maka duhu a cikin zuciya sannan fuska kai sai baki kirin babu annuri babu haske na imani sannan kuma arzikinka ya zamanto kullun a kare sannan kuma na hudu mutane su rinka kinka haka kawai ka ji mutane ba sa kanka ba sa san mu'amala da kai to gafara tana maganin wannan mummunan tasiri na zunubi wannan abin da ke ciki na wato mummunan tasiri da zunubi yake kawowa to gafara tana kawo tana kawar da shi to duk kaga wannan abubuwa ne wanda suke ta'addi suke wuce iyakar tsakanin mutum da Allah to duk da gafara ake bambancewa tsakanin abubuwan guda biyu a gaskiya ne idan mutum ya istighfari ko tasbihi a farkon lokaci da kuma ƙarshen lokaci za a rubuta masa kamar ya yi istighfari ne ko tasbihi a dukkan lokacai wato awa 24 sai an rawaito wannan daga magana waɗansu daga cikin tabi'ai a Ibn Rajab ya ambace shi a cikin Al-Lafa'is da kuma a cikin Jami'ul Ulumi wal Hikam ba zan iya tuna wanda ya faɗa ba ina kyautu da san Hassan al-Basri ne yake faɗan kan cewar ka nemi gafara Allah a farkon lokaci kuma ka nemi gafararsa a ƙarshen lokaci sai Allah ya rubuta maka istighfari a cikin dukkan lokutan baki ɗaya kuma wannan akwai kamar sa yana da kama a cikin abin da yazo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam na mala'iku da suke at-ta'aqub suke wato karɓa da juna wajen saukar su doron ƙasa da kuma tashin su koma sama suna zuwa lokacin sallar la'asar su tashi lokacin sallar asuba na dare na rana su zo lokacin sallar asuba in la'asar ta yi su tashi kowanne daga cikin su idan suka je Allah ya tambaye su sai su ce mun zo musu suna sallah mun bar su suna sallah to wannan sai zama to kamar shaida ne suke yi a wajen Allah akan cewar waɗannan bayi na Allah a cikin sallah suke domin ga baki tunda sun zo su suna sun zo musu a lokacin sallah sun tashi a lokacin sallah to tamkar ga baki dai lokacin nasu a cikin sallah su to irin wannan idan tabi'i ya faɗi magana wanda yake babu ra'ayi ba zai iya shiga ciki ba to ana ba mu wannan magana ta sa hukunci marfu'i amma kuma mursal ba abin daukakawa ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai yankewa in sahabi ne ya faɗi abin da yake ra'ayi ba zai shiga ba sai a mashi hukuncin dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to musnad muttaqili mai saduwa da isnadin sa haga annabi sallallahu alaihi wasallam amma in tabi'i ne ya faɗa to za a ce wannan magana ba zai yi a ce ya faɗe ta da ra'ayinsa ba saboda haka ya ji ne saboda haka tamkar yana riwaya ne yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to amma mun san tabi'i bai ga annabi ba salawatullahi wa salamuhu alaihi saboda haka in ya dangana abu ga annabi salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan hadisi zai zama to al-mursal wanda yana daga cikin nau'i na hadisi wanda yake mai rauni saboda haka yana buƙatar shaida da zai karfafa shi to daga cikin abin da yake karfafa wannan magana ta Hassan al-Basri shine wannan hadisi na Abi Huraira ne ta aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar wallahu ta'ala a'lam a dangane da maganar da kai a baya cewa shirka tana warware aure to idan mace ce ta yi shirkar fa shi ma auren ya rabu ko namiji ne ko mace ne duk wanda ya yi shirka auren su ya rabu idan sun san shirka ce kuma an kafa musu hujjar kan cewa shirka ce suka tsaya akan shirka ce amma wanda ya yi a bisa kuskure bai sani ba wanda ya yi ba da nufin cewa ya yi shirka ba shi wannan hukunci nasa daban ne shi wannan tuba zai yi ya koma ga Allah ya daina abin da ya yi amma yayin da ya zama to kan cewar musamman idan ba abu ne wanda yake ma'lumun min addini bid darura ba akwai abu wanda yake hukuncin sa koyayye ne wannan sun tane ba za su san hukuncin sa ba amma wanda yake hukuncin sa balo balo a bayyane yake kamar sujada ga gunki kamar zuwa mutum ya bulaka ya jefa alqur'ani a cikin najasa da sunan neman neman wani lakani da aka bashi na wani aljanni ko da wani surkulle ko da wani tsafi wannan babu shakka akan wato kafircin wannan da shirkar wannan to wannan ba a tawakkufi akan sai an kafawa mutum hujja ko sai an duba an ga akwai mani'i akwai abin da yake hana a hukunci da warwarewar imanin sa ko babu idan abu ne wanda yake a fayyace yake sananne ne a cikin addini bisa larura to amma abubuwa wanda suke hukuncin su yakan buya to shi ne wannan sai an yi tawkifin mutum an dakatar da shi an ce wannan fa abin ga hukuncin sa idan ya faɗi ya yadda cewa eh haka din ne kuma yayi din to wannan shine za a yi hukunci da warwarewar imanin sa da kuma kan cewa to a lokacin nan auren zai warware sawa'un shi na mijiyar sawa'un miji ne ko mace ce sannan game da auren da ake yi da ciki ya ƴaƴan da suka haifa suke a wurin Allah kuma menene mafita yayin aure da ciki yana daga cikin kuskure yana daga cikin saba ma Allah na yin aure a lokacin da yake a cikin idda dama hikimar da aka wajabta idda shine dan kada ai aure a cikin idda kada ai aure da ciki a shigar mu da mutum zuriya da ba ta sa ba a shigar mu da mutum da ba na sa ba anasar da ba ga uban sa ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wannan cewa daga cikin butulce mai ni'imar Allah mutum ya nasabtu ya zuwa ga wanda ba mahaifinsa ba dan haka shari'a ta dauki matakai ne ta hana irin wannan abin ya faru dan haka yayin da ya zaman to kan cewa akwai shubhar wato saduwa da mace baya halatta ai aure sai an yi an tabbatar da bara'ar rahim da bara'ar wato kubutar mahaifarta ta hanyar akalla wato ya danganta da irin nau'in shubhar da ta zo ko da ittibra'i da jini ɗaya ko kuma ya zaman to idda ce jini uku akallan sa shine ittibra'i da jini ɗaya kamar yadda yake kaulin mafi yawan malamai yayin da ya zaman to shubha ce kamar wanda ya zaman to an yi mata tade ko ana zargin tana yawo to irin wannan sai a ta ittibra'i na jini ɗaya sannan a daura aure to amma abin da yake faruwa bayan an daura aure sai ciki ya bayyana kuma an tabbatar cikin nan kafin auren ne cikin nan ka saboda ka tashi da cikin gida da ciki wanda yake ba na aure ba to wannan aure dole ne a raba shi sannan cika ta haihu daga wannan cikin bayan ta haihu daga wannan cikin sannan ta yi idda akan wannan auren da aka daura akan cikin idda kuma tunda aure ne wanda yake yayin da aka yi shi a bisa aure ne sahihi wajihin bacin sa bai bayyana ba haka za ta yi idda cikakkiya jini uku idan mai jini ce ko wata uku idan ba ta jini ko tsarki uku idan mai yin al'ada ce ko kuma wata uku idan ba ta al'ada sannan bayan ta yi wannan to sannan za a iya dawowa a sake daura auren ko kuma ci gaba da zaman aure ne a bisa sahihin magana tunda babu dalili da ya haramta ta da zai haramta ta a gare shi har abada qada'in sayyidina Umar da yayi na cewa duk wanda ya aure a cikin idda yake haramta shi yayi ne ga wanda ya san mata tana cikin idda sannan kuma yaje ya aure ta kuma qada'i ne wanda yake wadansu daga cikin sahabbai sun saba masa dan haka Imam Shafi'i mazhabata sabanin ta Umar take aka sabanin ya tafi akan qada'in sayyidina Ali radiyallahu anhu wa arda dan haka babu abinda zai hana shi ya zaman to kan cewa ya zaman to cikin masu neman fa aure daga baya daura musu aure ko ba kome zai yi ba dole sai an sake daura aure tunda an warware kuma har ta yi idda ta gama iddarta na'am wannan dan ba za a nufarta shi ga uban ba wannan dan ba za a ko da an san uban sa za a nufarta shi ga uwar ba za a nufarta shi ga uban ba bai zaman to dan ka ba tunda ba a cikin aure ne sahihi ba ko da uban shi ko da shi wanda ya aura shine ya mata cikin ko da shi wanda ya auren shi ne ya mata cikin zai iya daukan nauyin sa saboda ganin kan cewa ga abin da yayi da sauran su amma a wajen shari'a ba dan sa bane ba zai ci gadon sa ba zai ci babu gado tsakanin su tunda annabi sallallahu alaihi wasallam qada'in shi ne alwaladu lil firash da na ita matan ne saboda haka dan ta ne amma ba zai zama tokan cewar dan sa wanda za a sanya shi ya zama tokan cewa an bashi hukuncin aure na shari'a ba waɗansu malamai suna ganin kan cewar tunda idan ya tabbata kan cewa dan ne za a bashi hukuncin ɗansa na kan cewa shine zai masa tarbiya shine zai kula da shi to amma ban san dangane da sha'anin sauran hukunce-hukunce kamar wajen muharramiya ko haka suke suna ilhaƙinta ko ba sa ilhaƙinta ba dan dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ilhaƙinta wajen muharramiya ba a cikin qadiyar sauda da jama'a a cikin qadiyar da aka zo aka kawo qadiyar wajen sai yace tunda yake akwai shubha yace sai masa hijabi bai hukuncin muharramiya a gare shi ba ya bata matsayin dan uwan sauda saboda haka a cikin irin wannan hukunce-hukunce na shari'a da za su bi za a iya dora masa akan cewar tunda ya yi itirafi da kan cewa shine ya yi cikin na shege ya dauki nauyinsa amma sauran hukunce-hukunce na kamar ya zamanto muharrami ga wato ya zamanto muharrami ga 'ya'yansa mata bai zamanto muharrami gare su ba ko kuma ya zamanto in ya mutu akwai gado tsakaninsu duk wannan ba zai shiga ciki ba wallahi shine abin da yake ya zahara gare ni wallahu ta'ala a'lam. Eh ta ci sadaki ai tunda har ya an yi aure kuma ya sadu da ita ta ci sadakin ta kamila ai dama shi sadaki daga zarar an daura aure aka tare sadaki ai a maimakon mutum ya tare tare da mace daga zarar ya tare tare da ita ka ga ya riga ya abinda ake nema a cikin aure ya samu saboda haka ba zai dawo da sadaki ta riga ta ci shi dan haka in za a saki auren wani sabon sadaki zai biya sannan dan Allah ina son a taya na addu'a Allah Ubangiji ya bani miji nagari mai ilimin addini mai tsoron Allah wanda zan yi masa ladabi da biyayya in shiga aljanna amin. Allah maɗaukaki sarki ya amsa addu'ar mu baki ɗaya. To wannan yace muna jin daɗin Allah ya saka malam da alheri domin muna jin daɗin tafsiri na roƙon malam dan Allah a taya na addu'a akan neman aure. Allah maɗaukakin sarki ya yassare Allah ya bada iko kuma ya bada wato abokin zama na gari. Yawa za mu tashi ba sai 95 ba ce za mu tashi aya ta 92 ta 93 wa man ablam na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa man ablam mimman استوى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال فأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
الله تعالى يتي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ونين يكذالنشي da wanda ya kira ma Allah ƙarya aw qala uhiya ilayya ko kuma yace an yi wahayi zuwa gare ni walam yuha ilayhi shay'un alhali ko ba ai wahayin komai zuwa gare shi ba waman qala sa unzilu mithla ma anzala Allah da kuma wanda yace ni zan saukar da kwatankwacin abinda Allah yake saukar da shi walau tara idh dhalimuna fi ghamarati al-maut da zaka gani ya rasulullah yayin da azzalimai waɗanda suke daga cikin su akwai waɗannan waɗanda suka fi kowa zalunci yayin da suke cikin magagin mutuwa suke cikin tsananin mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim alhali mala'iku suna miƙa hannayensu da duka da fusga ta ransu suna cewa akhriju anfusakum ku fitar da rayukan naku alyawma tujzauna adhabal hun a wannan rana za a sakanta muku da azaba ta wulakanci bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq saboda abinda kuka kasance kuna fadi akan Allah wanda yake ba gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun da kuma abinda kuka kasance kuna yi na girman kai da ayoyin Allah jalla wa ala wato Allah jalla wa ala yana cewa babu wanda yake girman laifi da zalincin da yafi komai girma irin wanda yayi ƙarya ga Allah ya nasabta ma Allah hukunci ko magana wanda yake ba ta Allah ba alhali ku Allah mabarranci ne daga wannan magana shine kamar wanda zai zo ya ce ga hukunci ya halalta haram ko ya haramta halal ko kuma ya fadi wani abu ya ce wannan Allah yana sakamako na kaza akan kaza bayan kuma ba haka bane haka kawai yana so ne yayi domin wato wata mummunan manufa ta fa da yake da ita to wanda yake kira ma Allah wanda zai ƙarya ya kila ma wanda yake ma mutane ƙarya hakika mun san wannan mummuna ne aikin da yayi to babu wanda ya kai shi irin wanda ya kira ma Allah ƙarya domin bai ga girman Allah ba kuma kira ma Allah ƙarya yana sabbaba ɓata yana rufa gaskiya yana tabbatar da ɓata yanzu ba ta yaya aka canza addinin Yahudawa da Nasara in ba ta hanyar kira ma Allah ƙarya ba kamar yadda Adi ibn Hatim ya zo jan Annabi sallallahu alaihi wasallam da cross a wuyansa yana zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta masa fadin Allah ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam sun riki wato malaman su da malaman tarbiyyar su su zamanto wato iyayen giji ba Allah ba haka ma suka riki masihu dan maryam ya zamanto ubangiji ba Allah ba sai adi ibn hatim yace ya rasulullah ai ba ma bauta musu yace ba suna halatta muku haram ba ku bi su kuma su haramta muku halal ku bi su yace eh yace to ai wannan ita ce bautar da suke musu to kaga da haka ne aka canza addini addinin annabi isa aka ce Allah madaukakin sarki ya maida annabi Isa ɗansa aka bauta ma Allah annabi Isa tare da Allah aka bauta ma nana Maryam tare da Allah aka bauta ma mala'ika Jibril tare da Allah kuma duk da sunan addinin Allah ake a ce wannan addinin Allah ne da wannan aka canza addinin Yahudawa aka canza hukunce dake cikin At-Taura na haddi na ka'idodin a mu'amala kajisinci wai riba tare da Allah ya haramta ta a gare su ga baki daya amma suka canza hukunci suka ce riba za ka iya cinta tsakaninka da wanda yake ba Yahudi dan uwanka ba amma in Yahudi dan uwanka ne shine in ka ci riba ka yi laifi amma inda wani wanda yake ba Yahudi ba ka iya cin riba ta hanyar ka iya bashi ka ci ruwa bayan kuma gashi Allah ya haramta musu riba ga baki dayansu ga irin abin da ke cikin littafin littafin su to amma sai to duk wannan shine misalin kira ma Allah ƙarya da haka ake canza addinin Allah ko babu abin da yake mai barna ga duniya ga halitta irin a canza addinin Allah domin addinin Allah shine rahmar Allah a bayan ƙasa da shine Allah madaukakin sarki yake jin kan mutane da shine Allah yake tsare jina na yake tsare rayukan mutane da dukiyoyinsu da mutuncinsu da alfarmarsu da shine mutane suke samun albarkacin soyayyar mala'iku da mala'iku su rinka yi musu kyakkyawan addu'a kasa su fitar da albarkarsa tsirrai su fitar da albarkarsu komai ya zamanto kan cewa an zauna lafiya to yayin da ya zamanto an canza addinin Allah babu ƙarda da take wani to ɗaya daga babban hanya da ake canza addinin Allah shine ta hanyar kira ma Allah ƙarya abinda Allah bai faɗa ba na hukunci a faɗa ko abinda Allah bai faɗa ba na magana a faɗa yanzu ka duba ka gani yanda mutane ake canza ake nisantar da su daga irin abubuwa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na ayyukan ibada wanda yake sun hada sauki da alheri da albarka a zo a canza su da wani aikin ibada wanda ta saba da ibadar annabawa sai ta zamanto kancewa ta koma ta yi kama da ibadar mushrikai maimakon ya zamanto yanda ake yin zikiri da yanda ake ibada wanda za ta sa tsoron Allah da zuciya ta rorawa ta ji tsoron Allah amma sai ka ga an mayar da abinda waɗansu sai sun sha ƙwaya ma za su yi a ce wai a nan ake ibada kuma to haka wani biya da cikin kirama Allah ƙarya ya zamanto kan cewa hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam an manta da ita kuma shine wanda yake faru abin da ya faru ga ahlul kitabi kenan fa fala alaihimul amadu fa qasar qulubuhum lokaci ya tsawo a gare su wajen yin irin waɗannan abubuwa sai zukatan su suka kashe to haka musulmi mu ma idan ya zamanto cewa a cikin mu ana kira mu Allah ƙarya ko muka tabbatar da wannan ba mu yake shi ba ba mu inkarin sa ba haka zai zamanto kan cewa a zo a rufe ko a rufe sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto kan cewa an mantar da ita da baki daya shi yasa wato a ce bid'a shi yasa malamai suke cewa wato bid'a ta fi tsanani a wajen Allah bisa sako domin mai sako ya san saba ma Allah yake ya san zai tuba amma da bid'a ganin yake yi bautar Allah yake dan haka ba zai taba tuba ba saboda haka bid'a in ta shigo a cikin al'umma ba ta tafiya sai dai idan sunna ce ta zo ta yake ta amma mai bid'a idan ba ya fahimci sunna bane ya ji tsoron in ba ya fahimci sunna bane ya dawo daga wannan bid'a to shi gani yake fa bautar Allah yake gani yake kusancin Allah yake samu saboda haka ta fi hadari kuma bid'a tana daga cikin kirama Allah ƙarya a cikin addini domin kana cewa abin da yake ba addini ba ka ce addinin Allah ne sannan yana daga cikin wannan mafi girman zalunci da'awar annabci ne wahayi cewa Allah yana wahayi mutum yayin da'awar cewa Allah yana auqala ushiya ilayya ko yace an yi wahayi ya zuwa gare ni walan yuha ilayhi shay'un alhali ba ai wahayin komai ya zuwa gare shi ba to wannan ma yana daga cikin wato mafi girman zalunci irin su musailimatul kazzab irin su al-anasi da irin su wannan annabiyar wadda sai da'awar annabci ita ma safa to da kuma waɗanda za su zo daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'ar al-qiyama ba za ta tashi ba sai har dajjalu sun bayyana a cikin ku kowannen su yana da'awar cewa shi annabi ne kuma babu annabi bayana inji annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin da'awar wahayi mutum ya ƙarya a cikin mafarki yana daga cikin wannan domin mafarki yana daga cikin annabci shi yasa ba a duk wanda ya ƙarya a cikin mafarki musamman ya ce koye mafarki da Allah koye mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam ko mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to idan mutum ya yi da'awar cewa ya yi mafarki to tamkar ya yi irin wannan ne sai dai ba kamar wanda ya fito ya ce an yi wahayi mubasharatan ya zuwa gare shi ba domin wahayi shi ne saukar mala'ika ya zuwa ga bawa ya zuwa ga annabi daga cikin annabawan Allah wa man qala fa unzilu mithla ma anzala Allah yana daga haka nan kuma wanda ya yi da'awar cewar shi ma zai saukar da kutankucin abinda Allah ya saukar su ne waɗanda suke ganin kan cewar ai babu wani abu na mu'jiza a cikin alkur'ani law nasha'u la qulna mithla hadha mu ma da mun so zamu faɗi irin wannan waɗanda suke ganin cewar za su iya wato saukar da abin da ke cikin su ma za su iya zuwa da alkur'ani kamar yanda wato annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi shi ai babu wanda yake zalunci bisa wanda yake riyawar cewa yana da ikon yayi abinda Allah yake da iko a kansa ya zamanto ya gudanar da hukunce-hukuncensa shi ma kamar yadda Allah yake hukunce-hukuncen Allah shi ma ya yi shari'a kamar shari'ar Allah yana daga cikin wannan duk wanda ya rubuto yace zai fito na fito da alqur'ani da kuma kan cewa yana da ikon shi ma ya zo da kutankucin alqur'ani to babu zalincin da yafi wannan zalinci na wato kai bawa wanda yake wannan raunannan bawa fakiri wanda yake ba shi da wani karfi na kwakwalwa wala na ilimi wala na hankali wala na jiki da yake zuwa ya zo ya ce shi ma zai yi wato abinda yake ubangiji wanda yake sifarsa shine ita ce sifar kamala kamala sifofinsa ce ta sanya shi yake wannan aikin da babu wanda yake sai yayi irin wannan aiki in ba Allah jalla wa ala ba to sannan sai Allah ya bayyana mana sakamakon waɗanda suke wannan zalunci walau tara'ibil zalimuna da zaka ga yayin da azzalimai wannan an ambaci dukkan azzalimai saboda haka wanda suka fi zalunci sun shiga cikin wannan minbabi aula amma sauransu su ma suna ciki wato kenan duk wanda yake a cikin wanda yake azzalimi ta hanyar kafirci da kuma wanda yake azzalimi ta hanyar kafirci shine wanda yake baya samun sauki ko kadan to haka dalika wanda yake azzalimi ta hanyar fajirci ko da yana da asalin imani Allah madaukakin sarki ya sifanta yanda halin fitar ransu yake tunda kaga kamar yanda yazo a hadisin al-Bara' ibn Azib ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sifar fitar ran mu'mini sannan ya bayyana sifar fitar ran kafiri da fajiri sai ya hada su tare wanda ya nuna kan cewa koda mutum yana da asalin imani amma fajiri ne al-fajir shine wanda yake mai bayyana sako mara tuba wanda ya mutu a cikin saban Allah jalla wa ala to wannan shi mutuwarsa tana zuwa da irin wannan tsanani ta mutuwar waɗannan azzalimai waɗanda suke kafirai wanda Allah ya bayyana yanda saukan mutuwa take kasancewa a kansu yace da zaka ga azzalimai yayin da suke cikin tsanancen mutuwa al-ghamarat tuli ash-shada'id wal-ahwal al-fadhi'a wato tsanance da kuma abubuwan tayar da hankali da ban tsoro wanda suke sauka a gare su yayin mutuwa wal mala'ikatu basitu aidihim alhali mala'iku suna wato suna shimfida hannayensu ga waɗannan azzalimai yayin da mutuwa ta zo musu suna dukan su suna yi musu azaba suna ce musu yayin da suke fitar da ransu daga jikinsu akhriju anfusakum da magana wanda take mai kaushi mai tsanantawa ku fitar da rayukan naku ku fitar da ran naku